sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 16 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga Mahmud Lalo dauki da kanin labarai.
To China ta wallafa wani jawabi da shugaba Xi Jinping yayi a ranar 3 ga watan Fabrairu kan irin rawar da ya taka a kokarin daƙile cutar coronavirus. Mai hakan aware da dakarun kasar Kamaru na zargin juna da kisan wasu fararen hula sama da 30. Sannan ministocin harkokin waje da manyan jami'an gwamnatocin kasashen waje kusan dozin daya sun yi wani taro a yau Lahadi a Jamus domin duba yadda za a shawo kan rikicin wato Libya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa duk da ƙara zafafa hare-haren mayakan Boko Haram a Shiya arewa maso gabas a baya-bayan nan. Wasu daga cikin mazauna yankunan da rikicin ya shafa sun ce sun samu zaman lafiya. Sannan za ku ji cewa Amurka da Afghanistan sun amince da wata matsaya da za ta fara aiki a kwanan nan, wacce za a taƙaita yawan kai hare-hare na tsawon mako guda. Bayan nan za ku ji cewa sashen Hausa na muryar Amurka zai fadada matsugunansa zuwa Shiya arewa maso gabas a Najeriya, za ku ji ko a ina ne. Sai shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Tahir Mishanu take gabatarwa. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kafar yaɗa labaran China ta wallafa wani jawabi da shugaba Xi Jinping yayi a ranar 3 ga watan Fabrairu wannan wata kan irin rawar da ya taka dangane da yadda hukumomin kasar suka tunkari matsalar barkewar cutar coronavirus. An wallafa wannan jawabi ne a jiya Asabar. An dai ta sukar jami'an China kan irin matakan da suka dauka wajen daƙile wannan cuta. Yayin da aka yi rufa-rufa kan irin rawar da shi shugaba Jinping ya taka sai yanzu da aka wallafa wannan jawabi. Sai da dinda ballar jawabin hakan bai kore alamomin tambaya da jama'ar China ke dasawa ba kan yadda aka tunkari barkewar cutar tun farkon ballarta. A ranar 7 ga watan Janairu shugaba Jinping ya bada umarni a garkame lardin Hubei. Sannan jam'iyyar kwaminisanci ta sallami wasu manyan jami'an lafiya biyu a Wuhan. Birnin da wannan cuta ta fara bulla saboda an musu kallon sun gaza wajen daukan matakan daƙile ta. Akalla fararen hula 35 ne rahotanni suka nuna sun rasa rayukansu sannan an kone gidaje 40 cikin ƙasa da mako guda a yankin Kamaru da ke amfani da harshen Ingilishi wanda ke arewa maso yammacin ƙasar. Lamarin ya biyo bayan wata mummunar arangama da aka yi tsakanin dakarun ƙasar da mayakan ƴan aware da ke fafutukar kafa a ƙasar Ambazonia. Gwamnati da mayakan ƴan awaren na zargin juna da alhakin mutuwar fararen hular, ciki har da yara ƙanana da suka makale a cikin gidajensu da aka kona. Bruna Inga mai shekara 38 ya ce ƴar uwarsa wato ƴar uwar matarsa da iyalanta tara duk sun mutu a hararen da aka kai Angabu, ɗaya daga cikin ƙauyukan da lamarin ya ritsa da su.
These people are taking refuge in Ngarbur, thinking that they were going to be safe in such a place.
Yace waɗannan mutanen sun tsire ne zuwa ƙauyen Ngarbur. Suna tunanin cewa sun gujewa wannan rikici, amma sai gashi dakarun da ya kamata su kare lafiyar su sun bi su har gida suna bacci sun kashe su. Sai dai komandan tsaron ƙasar Lieutenant General Ren Cloudmaker, yayin da yake wani jawabi a kafar yaɗa labaran CRTV, ya musanta hannun dakarun su a wannan aika-aika.
Nous sommes là pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays.
Yace ya kamata kowa ya san cewa dakarun kasar sun je ne su kare Kamaru da al'ummarta daga hararen ƴan ta'adda. A wannan yanayi da muke ciki, muna buƙatar haɗin kan al'ummar Kamaru. Ministocin harkokin waje da manyan jami'an gwamnatocin kasashe kusan dozin daya sun yi wani taro a yau Lahadi a Jamus domin duba yadda za a samar da zaman lafiya a Libya. Taron na zuwa ne bayan da kasashen da ke da ra'ayi kan yakin basasar kasar ta Libya da aka jima ana yi suka amince su mutunta haramcin da aka saka kan safaran makamai tare da nuna cikakken goyon baya ga matsayar tsagaita wuta da aka cimma. Taron wanda aka yi a gefen babban taron kasa da kasa kan tsaro ya haɗo hadda hukumomin Jamus da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kokarin ganin an daƙile hanyoyin da bangarorin da wato ke samun makamai daga kasashen waje. A ranar 19 ga watan Janairu, Sakatare Antonio Guterres ya nuna korafinsa kan yadda ake ta take matsayin da aka cimma a Berlin ta hanyar safaran makamai zuwa cikin Libya, lamarin da ya ce yana ƙara rura wutar rikicin. tunde a shekarar 2011 Libya ta fada cikin kangin yaki bayan da aka hanbarar da tsohon shugaban kasar Muammar Gaddafi wanda aka kashe daga baya.
To madalla a gaida Mahmud Lalo kafin mu ka muku ci gaban labaran duniya bari mu ka muku rahoton namu. Duk da ƙara zafafa hare-haren mayakan Boko Haram a Shiya Arewa maso gabas a baya-bayan nan, wasu daga cikin mazauna yankunan da rikicin ya shafa sun ce sun samu zaman lafiya, yayin da wasu da dama ke cewa dakarun kasar sun gaza wajen kawo ƙarshen rikicin. Wakilin murya Amurka Hassan Mainakaina ya aiko mana da rahoton.
Mayakan na Boko Haram a baya-bayan dai sun ƙara kame wurin tafka aika-aika a arewa maso gabashin Najeriya, al'amarin da ke janyo ci gaba da tafkan muhawara tsakanin 'yan kasar. A nasu ɓangaren, ko ta wace fuska sojoji ke kallon haka?
Baga ama Mungunu, let us not forget these things. Remember this period.
Babban komandan rundunar yaki da Boko Haram kenan, wato Operation Lafiya Dole, Manjo General Olusegun Adeniyi ke cewar karfa amanta garuruwa irin su Baga, Bama, Mungunu da makalin wasu a baya duk suna hannun mayakan na Boko Haram ne. Lalle idan ko muka manci haka, to ba za mu gane daga ina muke ba, a ina kuma muke yanzu, sannan ina muka dosa. Mutanen nan fa a baya har daula suka ce sun kafa mai hirkwata a garin Goza kafin daga bisani mu fitattake su. Mutanen garuruwan da a baya ke hannun Boko Haram din irin su Bama na mai cewa su fa a halin yanzu ba abin da za su ce sai godiya ga Allah.
Sunana Abubakar Muhammad. Mun samu zaman lafiya kuma mun samu ci gaba da zama a garin mu. Kuma sojoji sun yi mana kokori a inda muka aikin gwana da kasuwa mu da irin zuwa banki Goza Maiduguri, muna tafiya da dawa duka mun samu sauki.
Idan ana tafiya akan tafi ne da kaman wato jami'an soji suna rike a motoci da sauransu. Yanzu ma ana raka ku?
Yanzu zuwa Maiduguri babu, kuma banki suna mana kokari, suna mana kwambai. Za mu je mu dawa.
Wato yanzu ku je garin banki?
Za mu je da escort. Amma Maiduguri ba escort.
Sunana Baba Gana Alhaji Maina. Gaskiya ba mu fargaba, mun samu sauki kuma kewaye garin ba wani damuwa. Cikin gari kam lafiya lau, muna zaune.
Yaya al'amuran rayuwa suke tafiya, kamar harkokin tattalin arziki, kasuwanci, ayyuka da sana'o'i da sauransu?
Gaskiya kasuwanmu ina tafiya daidai, amma kuma kowa ba ya da abin da yake hannun shi. Gaskiya mutane suna shan wahala, ba noma, kasuwanci ba jari.
Masanin tsaro Dr. Kabir Adamu na mai cewa akwai wasu ƙarin matakai da ba na ƙarfin soji bane da ya kamata hada da su don tabbatar da nasarar wanzuwar zaman lafiya mai dorewa.
Duba tafiyar a gyara sa wa'yan ɓangarori na gwamnati da na faɗa, duka 21 'yan sanda ne, custom, civil defense, ministry of information, national orientation agency, ga sunan dai kusan 21 duka su shigo wanga al'amari da niyyar burin da ake son a cimma a cimma. Su sojoji su tsaya kan aikin su, kowa ma ya tsaya kan nashi. Sannan abu na biyu mai muhimmanci, wato dole ne a fuskanci asalin matsalolin da ke jawo ta'addancin.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
To an cilla makaman roka da dama cikin Bagadaza, babban birnin Iraki, inda nan ne wani matsuguni da dakarun kawance da Amurka ke jagoranta ke zaune. Babu dai wani rahoto da ya nuna an samu jikkata a harin wanda aka kai da safiyar yau Lahadi a yankin da ake kira Green Zone da ke kusa da ofishin jikadancin Amurka, a cewar kakakin gamayyar dakarun. Wannan shine hari na baya-bayan nan cikin jerin hare-hare da ke kaikaitar wannan matsugunin dakarun haɗin gwiwar. Babu kuma wanda ya dauki alhakin harin zuwa yanzu. A watan da ya gabata, Amurka ta kashe janar ɗin ƙasar Iraki mafi girma Qasem Soleimani a wani hari da ta kai da jirgi mara matuki a Bagdaza. Kwanaki kaɗan bayan kisan, an raunata wasu dakarun Amurka bayan wani harin makami mai linzami da Iran ɗin ta kai a Iraki a matsayin ɗaukar fansa. Wata tawagar jami'an gwamnatin Turkiya za ta kai ziyara Rasha a gobe Litinin domin tattauna kan halin da yankin Idlib na Siriya ke ciki. Ziyarar na zuwa ne yayin da ake fargabar mummunan yanayi da al'ummar yankin za ta fuskanta, a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta Turkiya. Ɗaruruwan dubban mazauna yankin na Idlib na ƙoƙarin tserewa yankin lardin domin kaucewa hare-haren da dakarun shugaba Bashar al-Assad ke kaiwa. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce babban abin damuwar shine yadda kusan ƴan ƙasar Syria miliyan 1 ke dosar kan iyakar su. Ya bayyana hakan ne bayan wata ganawa ta wayar tarho da suka yi da shugaban Amurka Donald Trump inda suka tattauna kan rikicin na Syria. Erdogan ya ce ƙasarsa ta ba ƴan Syria kusan miliyan 3 da rabi mafaka, saboda haka zai wuya su sake karɓar wani ƙarin mutum miliyan 1.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Afghanistan sun amince da wata matsaya da za ta fara aiki a kwanan nan, wacce za a takaita yawan kai hare-hare na tsawon mako guda a wani mataki na ganin an kulla sahihiyar yarjejeniya da za ta kawo ƙarshen rikicin ƙasar. Sai dai kamar yadda masu lura da al'amura ke nunawa, har yanzu babu tsayayyar makoma kan batun janye dakarun Amurka. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Ardita Dullari wanda Mahmud Lalo ya fassara mana.
An dai cimma wannan matsaya ce a mataki na gwaji, aga ko Amurka da Afghanistan sun himmatu wajen ganin an samar da maslaha. A ranar Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaro Mark Esper sun gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a gefen taron ƙasa da ƙasa da aka yi kan tsaro a Munich domin duba yadda Amurka za ta janye dakarunta daga ƙasar. Bayan sama da shekara 18 ana yaki, idan dai har bangarorin biyu suka yi nasarar rage yawan hare-haren da ake kaiwa, akwai yiwuwar a fadada tattaunawar da ake zuwa ga batun yadda za a samarwa ƙasar kyakkyawar makoma ta fuskar siyasa, batun da jami'an gwamnatin ƙasar ta Afghanistan suka yi lalemar habin da shi. Shugaban gwamnatin haɗin kai a Afghanistan Abdullah Abdullah kenan cikin harshen dari yake cewa akwai kyakkyawan fata game da wannan batu. Ba za mu ce za a samar da maslaha ga komai ba, amma ya zama dole a rage yawan kai hare-hare idan har ana so a cimma matsayin wuta. A komai tattaunawa ta cikin gida, a kuma samar da zaman lafiya tsakanin 'yan Afghanistan. To ko da dai an rage yawan hare-haren da ake kaiwa, da yawa daga cikin 'yan ƙasar ta Afghanistan na nuna damuwa kan yadda lamarin zai ɗore idan Amurka ta janye daga ƙasar. Wakilin ƙungiyar tarayyar Turai na musamman Afghanistan Roland Kobia ya ce akwai buƙatar a sa ido kan batutuwan da suka shafi kare haƙoƙin bil'adama. Ya ce ya kamata a yi taka tsantsan kan batutuwan da suka shafi kare haƙƙin mata, al'ummomi marasa rinjaye, matasa da kuma 'yancin walwalar 'yan jarida da dai sauransu. Peter Bergen wani mai fashin baki ne da ya kwashe gwamman shekaru yana bibiyar yadda al'amura ke gudana a ƙasar ta Afghanistan. A kuma irin tashi mahangar, ci gaba da kasancewar dakarun Amurka a ƙasar ta Afghanistan shine kadai zai tabbatar da ci gaba mai ɗorewa.
I think we already know that if the United States completely pulls out of Afghanistan.
Yace mun riga mun san cewa muddin Amurka ta janye dakarunta baki ɗaya Afghanistan zai wuya a samu ci gaba, ƙarshenta a shiga yanayi na takura. Saboda haka ni fata na shine Allah ya sa kada Amurka ta janye daga ƙasar.
They'll be under a lot of pressure. So I hope the United States doesn't leave.
Idan aka tabo batun kare haƙƙin mata a cewar jakada Shukriya Barakzai, ya rage ga matan na Afghanistan su tabbata ba su yi shiru da bakin su ba.
I asked Afghan women not to be hopeless and think they'll be the possible.
Na kan fada wa matan Afghanistan kada su cire tsammani, su rika tunanin cewa za su zama kwantacciyar kuka mai dadin hawa a cikin kacaniyar siyasa. Saboda mu mata wani bangare ne na wannan al'umma da kuma sauran kungiyoyi na siyasa, waɗanda dole gwamnatin Afghanistan ta san da zaman su ta kuma kare haƙoƙin su. Za mu ci gaba da fafutukar mu kuma ba za mu yi shiru ba.
We continue our struggle and will not mute our voice ever.
To yayin da 'yan ƙasar ta Afghanistan ke nuna rashin tabbas da ke tattare da wannan matsaya da aka cimma, a nan Amurka wannan yarjejeniya za ta iya ƙarawa shugaba Trump farin jini, wanda ya sha alwashin zai kawo ƙarshen yakin da ƙasar ta fi daɗewa a cikinsa.
To Madalla, a wani mataki na farfado da masakun Najeriya da suka durƙushe musamman ma a arewaci, gwamnatin jihar Jigawa tare da wani kamfani mai suna Nice Textile Limited sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya wata ta baiwa kamfanin damar kafa reshensa a jihar. Alhaji Awwal Lawan shine shugaban kamfanin, ya kuma yi wa wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ƙarin bayani.
Fatan mu wannan babban niyya da muke da shi a zuciyarmu shine domin mu taimaka wa gwamnati tarayya
saboda a rage yawan a rashin aikin yi. Wannan masaka ne wanda za a dauki mutum wanda suka gama makaranta da rate mutum kamar 6000 zuwa a hankalin an gama ta gaba daya, wanda za su yi amfani da sanadiyan masakan su ci abinci ko su rayu albarkacin wannan masaka zai kai mutum kamar maybe 30,000 in an kammala su gaba daya.
Duk lokacin da aka yi maganar masana'anta musamman irin taku, batun hasken lantarki yana daya daga cikin kalubalen da ake la'akari da shi. Yaya za ku samar da lantarkin da za ku yi amfani da shi?
Eh, wannan gaskiya ne abin da ka faɗa. Kafin mu yi wannan abun, babban abin da muka bada hankalinmu akai shi ne akan maganar wuta da kuma maganar samun auduga isasshe wanda za mu yi. Wayannan ne mashin wannan kakunan su ba za ka tsaye da su ba, ba za su tsaya ba, dole ka ci gaba da aiki babu tsayawa. Abin da muka yi shi ne inda muka sa factory din muke so mu ajiye masakan, in ka kula exactly inda location din masakan yake akwai inda wuta ya sauka a wurin, to wannan shi ne our first target. Sannan mu kanmu muna da provision na wuta a wurin na megawatt 15 a wurin. Muna fatan by April za mu fara yin aiki a cikin fili, so muna fata kuma wata 18 zuwa shekara biyun Allah da za.
Wacce rawa gwamnatin Jigawa za ta taka wajen wannan aiki da za ku samu na kamfani?
Gwamnatin Jigawa babbar wanda ta saka shine cewa ta tabbatar mana da cewa mu zo mu yi wannan abu domin za su kare mana mutuncin mu da darajar mu da kuma dukiyar mu, a samu kuma zaman lafiya da kuma cigaban al'ummar su.
Alhaji Awwal Lawan kenan shugaban kamfanin a tattaunawar su da Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro, sashen Hausa na muryar Amurka zai bude wani sabon ofishin sa a jihar Gombe da ke shiyar arewa maso gabas a wani mataki na fadada ayyukansa a Najeriya baki daya. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad ya hada mana wannan rahoto.
Shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto ya shaidawa gwamnan Muhammad Inuwa Yahaya dalilansa na zabar jihar Gombe domin samar da ofishin yanki na gidan rediyon muryar Amurka.
A wannan karo na zo Gombe ne zan ci da albishi, domin bayan da na zama shugaban sashen Hausa mun kudurta mu yawaita wuraren mu na ayyuka. A halin da muke magana yanzu Abuja ce kawai muke da ofis na kasa baki daya, to sai muka ga cewa akwai bukatar mu girka ofisoshin mu. Ofisin nan ba ofis ne empty ba, ofis ne da zai zo da gidan rediyo da talabijin a cikinsa, zonal headquarters na North East. To an ba ni zaɓi zaɓen abin da nake so yin cikin jihohin nan guda 5 ko 7 ne ko 8 ne, ni za zaɓi Gombe. Gombe garin da ake kira Jibo da Savannah, wato yana tsakiya daga duk inda ka bullo wa sashen arewa maso yammacin maso gabacin kasar nan. Sannan kuma Gombe tana kusa ga dukkan dalilan da suka sa muke bukatar mu girka ofis a nan, ma'ana samun bayanai na abin da ya shafi wannan zone din ko wannan yanki din baki daya, kama da abin da yake faruwa a Borno da Yobe su Bauchi su Taraba Adamawa da sauransu. So muka zaɓi Gombe domin ta zama mana cibiya kuma ta dakwata ta sashen arewa maso gabacin Najeriya. Yanzu abin da ya kawo ne yanzu in samu muhalli wurin zama. Mun wani ne tare da wannan ma'aikatan namu da mutanen ku muna zazzagaya Gombe domin samun wurin da za mu girka wannan ofis. Mun samu gidaje da dama da muka duba muka gani in za su dace, domin bayan mun gama nan dura za su zo daga Washington su ma su zo su ga wurin ya musu. Amma dai ni na shimfiɗa na zo ne kuma na so in samu wannan dama in zo kafin in shiga gidan rediyo in ga Gombawa da abin da za a yi ƙwallon zo faɗa mai gari tukuna. Bana so ka ji abu a rediyo, na so in zo da kaina ta kanas in ɗauko abokaina da abokan aikina mu sanar da kai abin da za mu yi domin cigaban wannan zon da kuma cigaban kasafin baki ɗaya da kuma cigaban ita kanta gidan rediyo mai Amurka. To abin da ya kawo kenan.
Shi ma Nasir Jazin daga bisani gwamna Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya ya gode wa gidan rediyon muryar Amurka sabili da zaben jihar Gombe ta kasance ofishin yankin jihar Arewa maso gabas.
Muna godiya matuƙa. Na ji bayaninka kuma alal haƙiƙa kamar yadda ka gani mutanenka dama duk mutane na ne, da zakan duk kansu gabaki ɗaya ba wanda ba ma zarafi da shi, da maka daga Nasiru zuwa Abdulwahab zuwa shi Yusuf Isaac suna ma wasu lokuta taimaka mini ta abubuwa da dama. Saboda haka wannan zuwan da ka yi zai daga ƙarfafa zamantakewarmu da ke da su kyakkyawa, kuma na yi matuƙar murna da Allah ya sa muka dace da ka zaɓi ka zo ka kafa wannan reshe na muryar Amurka a jihar Gombe kuma a cikin garin Gombe. Ka kawo dalilai amma duk da waɗannan dalilai da ka shimfiɗa in zuciya ba ta dauka ba an ce wai sawo bai zuwa inda zuciya ba ta dauka ba to muna godiya matuƙa daga kawo mana zuwan murya Amurka alkhairi ne ba wai da gobe kadai ba na tabbata ga tarihin Najeriya gaba ki dai domin me sada sakonni musamman a manyan gidajen radio yakan kawo kwanciyar hankali yakan kawo fadaka da abubuwan da ake bukata kuma yakan kawo ainihin ci gaba ga al'umma kuma muna fata za a dace da samun guri da ya kai kamar ya dauke ku addu'a in an ga inda zan shiga ko inda za mu yi tallafi dole za mu tallafa kuma ai dan ka samu gurin da ya dace a samu zuwan ku nan
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a karfe 10:21 ga shirinmu na gaba
matasa a duniyar gizo to albishirin ku matasa Sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku Madina Mai Shani mai jagorantar wannan shirin so dai a kowane mako ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da kai duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu to ma sauraro dai yau filin naku ne yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu
ni da tsara ka jira sunan Ismail
to zan yi na so in tambaye ka a matsayin ka na matashi idan an ce maka shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka
social network dai wani tsari ne wanda tsara ka kawo da shi ko muke aiki da shi saboda yana ƙara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan babban su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na kasa wasu kuma na jahu wasu ma na lokal gwamnatin ku gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sa ni na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa tunanin sadu da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin dadin kasancewa da social network.
To za ka iya rayuwa ba da social media ba?
Ah, ina Madina. Ai ba zai yiwu saboda already ko yaya ban ga ba kwana daya zan ga social network sosai. Wasu ma ba su dinga kira na yaya amma ta zuwa ka wallahi in barci wallahi. Kuma ina jin kamar damuwa in ban au ba. Dan duk daren na dole sai rawo su nake jin dadi.
Me za ka ce ka fi amfana da social media a rayuwarka?
Social network yana amfani da shi wajen tafsirarka da kuma ganin yadda duniya take kasancewa. Saboda yanzu duniya ta zama tsuwa ta kawo ni kake ina son da dinga ina mu abokin labari ne gaskiya ko da yaushe ina son in dinga update din kaina wajen labari haka da kuma abin da dinga shaji na ina son da dinga ganin abubuwa sabbi saboda in ƙara ilimi akai saboda duk inda na shige zaman to ina da wayewa akan harka addini da kuma bangaren labarai bana son ya zama tsuwa ce wani zai ba labari na haka ce ni zan ba labari
to yau idan an ce waya ka ta fadi yaya zaka ji
kai a yi lokacin na kai wakin din Facebook din a Madina lokacin sai da ne kusan kwana biyu abin da lafi
rashin lafiya kai saboda Facebook din ka ya samu matsala
saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusan ta kwana biyu idan zan yi
kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka
ai ya mu illa saboda nayi mifin din wasu abokan da har yanzu ban same su ba saboda nayi zai haye zuwa ga zuwa saboda a lokacin akwai wasu tana da ne mutum dinki wanda har yanzu ban da su a rayuwa
na da farko tana Ahmad Tijani da wani eh to gaskiya tasirin social media a rayuwa ta kamar da yake sani komai na rayuwar mu ne yanzu komai ya koma harkan social media wato kafofin sada zumunta na zamani fannin ce karatu a makaranta ina yuzi in ce zan ce 70% na karatu na yanzu ina yin shi through social media ba wai ana karanta takardu irin misalin shi hard copy saka ba
to kullun kake amfani da social media
a gaskiya ni kam zan ce social media sai dan gari da waye ba kowane waye wangari musamman ma sun san duk kafofin wasa labarai musamman ma wace international media din kowa suna da ince wato website da suke tace labaran
su shafin yanar gizo
da suke wasa labaran su musamman ma wasu labarin zaki dan sun wasa shi a shafukan su amma ba su wasa a radio ba so irin wannan labarin kowane wayewan gari ina bin duka shafukan su domin san yau me yake faruwa a kasan.
To shafukan sada zumunta guda nawa kake da su?
Okay, akwai Facebook, Twitter, Instagram da har ma ke YouTube da kuma LinkedIn.
To wanne ne ka fi hawa kullum?
A gaskiya zan ce Twitter.
Twitter me yasa?
Domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan Twitter. Musamman ma in ce manya-manyan mutane wato prominent mutane a society. Sai sun fi amfani ma da Twitter. Musamman ma in dai kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka. Idan ka je Twitter za ka ganci kamar yanzu ya faru yanzu za ka ganci.
Wato an fi samun labarai da dumi-duminsu a shafin Twitter kenan.
Yawwa a Twitter ana samun labarai da dumi-duminsu kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kamar leader da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu. Domin a da duka idan kamar shugaban kasa ko minista ko wani yakan yi taro wani kasa ko wani abu duka za ki ga an wallafa wannan abin. To za ki san yau ina wannan yake har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu a kai tsakanin yadda ta duka wannan babu.
To lokaci dai ya yi halinsa kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako. Ni ce taku Madina Dahiru Nishani daga nan gundumar Columbia. Cikin shirin matasa a duniyar gizo. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar email. Sabonmu na farko a yau ya fito daga Mustapha ne dan Kiyos da Hassan Dogon Fati Batsari daga jihar Katsina inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa muna jajantawa mutanen ƙauyen Tsawwa da Dankar dake cikin karamar hukumar Batsari a jihar Katsina akan iftila'in da ya same su na harin ƴan bindiga wanda ya sanadiyar rasa rayukan mutane masu yawa. Muna fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda kuma suka samu raunuka Allah ya ba su lafiya. Su kuma ƴan bindigar muna roƙa musu Allah ya shirye su, Allah ya ba su ikon dinawa, Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Amin summa amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Mansur Almugumel inda ya ce ya kamata shugaba Buhari da muƙarraban gwamnatinsa su aje zargin wasu mutane daban wajen taɓarɓarewar tsaro a Najeriya a maimakon haka gwanda su faɗa wa kansu gaskiya domin kawo ƙarshen abin da ke faruwa na shiga tsaka mai wuya da fannin tsaro. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Masu sauraro ku huta lafiya. To masu sauraro ga takaitaccen labaran duniya.
To kafa yaɗa labaran China ta wallafa wani jawabi da shugaba Xi Jinping ya yi a ranar 3 ga watan nan na Fabrairu kan irin rawar da ya taka dangane da yadda kuma ƙasar suka tunkari matsalar ɓarkewar cutar coronavirus. An wallafa wannan jawabi ne a jiya Asabar wanda ita sukar jami'an China kan irin matakan da suka ɗauka wajen daƙile wannan cuta yayin da aka yi rafa-rafa kan irin rawar da shi shugaba Xi Jinping ya taka.
To masu sauraro a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Leo Sahilu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyanmu na yau Vitek Zanga-Zanga, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique, dites-le à un ami.